Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 13 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, Rasha ta yi gargadi cewa ba shi yiwuwa a tsawaita yarjejeniyar jigilar kayan abinci a tekun Bahar Aswad alhalin ana hana ta jigilar nata kayan. Ministocin harkokin wajen Saudiya da Siriya sun gana jiya Laraba a ci gaba da ƙarfafa dangantakar ƙasashensu. Sannan an sauke wasu ministoci a Iran yayin da ƙasar ke fama da matsaloli.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu jigajigai a kwamitin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu sun fara mai da martani ga al'ummomin ƙasa da ƙasa kan cece kuce da ake yi game da zabensa. Muna tafa da rahoto kan martanin da manyan 'yan siyasa da ƙwararru suka yi kan kalaman kakakin Majalisar Dattawan Najeriya game da zaben shugabancin majalisar ta goma. Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin azumin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran. Rasha ta yi gargadi jiya Laraba cewa yiwuwar a iya tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji jigilar hatsi da taki a wannan lokaci na yaƙi ba tare da wata matsala ba daga tasoshin jirgin ruwa da dama na tekun Bahar Aswad tana tangal-tangal, saboda har yanzu jigilar da ita kuma Rashar ke yi na fuskantar nau'ukan tarnaƙi. Dama dai Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya ne suka taimaka aka cimma yarjejeniyar jigilar hatsi ta Ukraine a tekun Bahar Aswad a watan Yulin bara don a rage matsalar ƙarancin abinci a duniya sakamakon wannan yaƙi, wanda shi ya fi sanadin mace-mace a Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu. Babu wata yarjejeniya da za ta iya tsayawa kan ƙafa guda, kan ƙafafuwa biyu kaɗai yarjejeniya za ta iya tsayawa, a cewar mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov. Ya ƙara da cewa saboda haka, idan aka yi la'akari da abin da ke faruwa yau, za a gane cewa tsawaita yarjejeniyar mawuyaci ne. A bara, kafin a iya shawo kan Rasha ta bar Ukraine ta koma jigilar hatsi a tekun Bahar Aswad, sai da aka cimma wata yarjejeniyar kuma ta daban, mai wa'adin shekaru uku a watan Yuli, wadda a ƙarƙashinta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince a yi jigilar kayan abinci da taki na ƙasar Rasha. Ministocin harkokin wajen Saudiya da Siriya jiya Laraba sun yi marhabin da sabunta zumuncinsu, wanda ya haɗa da wani matakin maido da harkokin diplomasiyya da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashensu, da haɗin gwiwa wajen yaƙi da safar muggan ƙwayoyi, da kuma taimaka ma Siriya ta samu komawa cikin sahun ƙasashen Larabawa na duniya. Ministan harkokin wajen Siriya Faisal Miqdad ya sauka birnin Jidda da ke gabar ruwan Arabiya a ƙasar ta Saudiya jiya Laraba, a ziyarar da ita ce ta farko daga wani babban jami'in diplomasiyya na ƙasar Siriya zuwa wannan masarauta cikin tsawon shekaru sama da goma, wata babbar alamar da ke nuna cewa ƙasar ta Siriya mai zama a matsayin saniyar ware za ta kawo ƙarshen wannan matsayi nata. Mashahuriyar ƙasar ta yankin ruwan Arabiya wato Saudiya ta yanke hulɗa da Siriya a lokacin da shugaban Siriya Bashar al-Assad ke murƙushe masu zanga-zangar rulbana a shekara ta 2011, tare da goyon bayan 'yan tawayen da suka yi gwagwarmayar kauda Assad daga mulki. An kuma dakatar da Siriya daga ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Shugaban Iran Ibrahim Raisi ya yi shelar garin Babul ga ministocinsa a wannan lokacin.
To madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labarin duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Jagororin yakin neman zaben Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da aka yana a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar sun soma mai da martani ga al'ummomin kasa da kasa kan takaddama da cece kuce da suka biyo bayan ayyana Tinubu a matsayin zababban shugaban kasa a wani taron manema labarai na kasa da kasa da aka gudanar a babbar cibiyar 'yan jarida da ke nan Washington DC. Wakilan na Tinubu sun ce kurakuran da aka samu a zaben ba su kai nauyin da za a soke zaben baki ɗaya ba. Abokin aikinmu Murtala Faruku Sanyina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
There was also complete non-interference in the political process by state institutions. There were no reports of deployment of security agents or state apparatus in support of the candidate.
Karamin ministan kwadugun Najeriya Festus Keyamo kenan wanda kuma shine mai magana da yawun wakilin na Bola Ahmed Tinubu yake kokarin kawar da shakku da tababar da suka ce ana kokarin cusawa a zakatan ƴan Najeriya da ma duniya baki daya. Dangane da sahihancin zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu, idan za a iya tunawa a makon da ya gabata hukumar tsaron Najeriya ta farin kaya wato DSS ta fitar da wata sanarwa inda take cewa ta gano wata bakarkashiya da wasu da basu gamsu da zaben ba suke shiryawa na ganin cewa ba a rantsar da Bola Tinubu ba a matsayin sabon shugaban kasar ranar 29 ga watan Mayu. Gabanin nan kuma tuni da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka yi watsi da sakamakon zaben bisa zargin coge da tafka magudi ta hanyar kin saka sakamakon zabe a na'urar GVAS kamar yadda dokar zabe ta tanada, inda tuni ma wasu suka garzaya kotu. To sai dai a tattaunawar mu da daya daga cikin wakilan na Tinubu a wajen taron kuma ministan matasa da wasanni Sunday Dare ya ce kurakuran da aka samu ba su kai nauyin soke zaben baki daya ba kamar yadda wasu suka nema.
An shiga wani ali wanda bai kamata ba, so wasu sun ce zabe da yayi bai daidai ba, amma mun sani cewa zaben ya bi doka na kasan mu. Mun ga ya kamata mu ga duk duniya da yan jarida cewa abin da ya faru an bi dilla-dilla, an bi yanda ya kamata, kuma wani ya ci zabe shine Ashwaji Bola Tinubu mai takara a party jam'iyya na All Progressive Congress, shine na farko. Sannan Atiku Abubakar daga jami'ar PDP, sannan shi Peter Obi daga jami'ar Labour. In ka duba kuma INEC ya bayar da certificate of return yanda ya kamata a cikin dokanmu na kasa, constitution in Nigeria 1999, sannan a cikin electoral act namu na kasan mu INEC shine ya da izini a yi zabe, a bada results na zabe, sannan about the certificate of return.
Daya daga cikin abubuwan muhawara a zaben na Tinubu dai shine rashin lashe zabe a babban birnin tarayyar kasar, wanda wasu ke ganin yana cikin sharuɗan ayyana nasarar dan takara kamar yadda kundin tsarin mulki ya bayyana. To sai dai Sunday Dare na ganin matsala ce kawai ta fassara, amma manufar a fili take.
In ka duba dokan an ce 25 states 25 da Abuja, abin da yake nufi shine Abuja shi ma kaman jihar ce. So in ka gane dokan za su cewa Tinubu ya ci zabe yanda ya kamata, kuma dakata INEC suna da lawyer da yawa, akwai senior advocates of Nigeria da yawa da suka duba wannan abu, an ba su shawara kafin a bar da certificate of return ma Tinubu. Abin da ya rige shine wanda bai yadda ba za mu hadu, mun fara addu'a ma a tribunal, daga tribunal za mu je appeal court har supreme court, ba wani zabe da aka yi Nigeria dai ba koma kotu ba ko tribunal.
Sashe na 134 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadin cewa kari kan wasu sharuɗa sai dan takara ya lashe kashi 25 na ƙuri'u daga akalla kashi 2/3 na jihohin kasar da babban birnin tarayya kafin a ayyana shi a zaman zababben shugaban kasa, lamarin da ya haifar da sabanin fahimta tsakanin 'yan siyasa har ma da wasu masana shari'a a kasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Washington DC.
A gaida Murtala da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
To baballe, shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya isa kasar China da daren jiya Laraba da zumar ƙarfafa dangantakar ƙud da ƙud tsakanin wannan babbar ƙasa ta nahiyar Asiya da ƙasar da ta fito ƙarfin tattalin arziki a yankin Latin na nahiyar Amurka. Da daddan mai ra'ayin sassaucin wanda zai gana da takwaran aikinsa Xi Jinping ranar Juma'a a birnin Beijing, ya fara isa ne birnin Shanghai da matarsa Rosalind Gela Janja da Silva. Kafin ya tashi zuwa China, Lula ya yi ce shi ma zai gayyaci shugaba Xi zuwa ƙasar, amma bai faɗi takamaiman lokaci ba. A tsawon shekaru shida da bakin haure ke ta ratsawa tekun Bahar Rum ta jirgin ruwa na 'yan fasakwaburi, watanni uku na farko a wannan shekara ta 2023 sun kasance wata na farko a shekara da aka fi samun mace-mace, a cewar cibiyar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba. Tana mai alakanta lamarin da jinkirin da ƙasashe ke yi wajen kai ɗauki. Hukumar kula da ƙaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa ta tattara bayanan mace-macen bakin haure 441 a wannan mashigar ruwa mai cike da hadari a tsakanin gabar arewacin Afirka da gabar kudancin Turai a watannin Janairu, Fabrairu da kuma Maris.
A gaida Ibrahim Kalima Ci Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda za mu leƙa Najeriya. Manyan 'yan siyasa da ƙwararru sun mayar da martani a kan bayanan da mai magana da yawan Majalisar Dattawan Najeriya Ajibola Bashir ya yi cewa akwai matakai da uwar jami'ar APC ta ƙasa za ta ɗauka wajen shata shiyoyi da shugabannin Majalisar Dokokin ƙasar ta goma za su fito, inda suka buƙaci a yi taka tsantsan wajen duba cancanta da iya aiki maimakon mai da ƙarfi ga batun shiya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Mai magana da yawun Majalisar Dattawa Ajibola Bashiru ya ce uwar jam'iyyar APC za ta zauna bayan azumin watan Ramadan domin ta fito da sifofi da za a yi la'akari da su wajen fito da shugabannin Majalisar Dattawa da na wakilai da suka hada da matsayi, cancanta, iya aiki, addini da irin gudumawar da shiyoyi suka bayar don nasarar shugaban ƙasa mai jiran gado.
I've mentioned a lot of variables that will operate on the mind of our people: issue of competence, capacity, ranking, religion, issue, ethnicity, political expediency, and of course loyalty to the party.
Anan Bashiru ne yake cewa a irin wannan lokaci da ake da 'yan takara da dama musamman daga jam'iyyar APC mai mulki, abu ne mai wuya a ce batun addini ba zai taka rawa ba. Bashiru ya ce za a duba batun muslim-muslim, kuma shugaban ƙasa da mataimakinsa musulmi ne su, saboda haka za a duba yiwuwar Krista ya shugabanci Majalisar Dattawa. Bashiru ya ce abu ne da dukkan manyan ƙasa za su ba da gudumawa wajen ganin an yi abin da ya dace ba tare da an musgunawa wasu ba. Amma ga tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani, yana ganin bai kamata a duba batun shiya ko addini a majalisar ƙasa ba.
Mutane sun manta da abin da ya faru baya. A nan Obasanjo ya yi shugabancin ƙasar Najeriya, David Mark ya zama Senate President, Iko Remadu ya zama deputy ɗinsa, Ete ta zama speaker. Me ya faru? Duniya ta tashi. Ba yanda za a yi mutane su zo su ce wai su za su tursa samu da ƙarfin tsiya sai mun yi yanda suke so. Amma ba kullum kana mana magana cewa za ka raba ƙasa kuma kana son mukami ba, wai wai za ka tilasta mu? Ba zai yiwu ba wallahi. Saboda haka mu muna kan bakanmu daram dam dam.
To sai dai tsohon ministan sadarwa Ibrahim Dasuki na Kande ya tsokaci akan batun haɗin kan ƙasa ne, inda yake cewa
kusan zan ce gaskiya babu adalcin wajen tafiyar da mulkin ƙasa. Shi isa kowa yake neman wai a ce nashi ne a waje, ko da wannan ba zai musu adalci ba. Muddin dai aka ce a ɗan ɓangaren ku ne ko ɗan addinin ku ne, shi kenan kai hankalin kakwanci. Wanda idan da ba haka ba, inda an sami himma ga mutane musamman ma ga tabbatar da cewa an samu mulki mai adalci, to duk maganan wannan ɓangarencin da maganan addini da kaza-kaza duka zai tafi a ƙasar baki ɗaya.
Jam'iyyar APC ita ce ke da rinjaye a Majalisar Dattawa da kujeru 57, PDP tana da kujeru 29, Labour Party tana da 6, NNPP ta samu 2, SDP ta samu 2, ABGA da YPP sun samu kujeru 1 kowannensu. A majalisar wakilai kuma APC tana da kujeru 162, PDP tana da 102, Labour Party tana da 34, NNPP na da 18, ABGA tana da 4, SDP tana da 2, ADC tana da 2, sannan YPP tana da 1. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Mata ba su fito zabe kamar yadda maza suka fito a zabubbuka na baya ba. Dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zabi abin da suke so ba a ba su.
Ni anan na dan saba ra'ayi da ita. Kaso mafi tsoka da suke fitowa zaben nan mata ne. Amma wannan danniyar ta maza da san kai da baba kiran ita take hadawa.
Abin da yasa mata ba sa zamu kujerin kamar yadda ka tambaya shine mafi yawancin manyan jam'iyyu da ake da su sune ba sa bawa mata dama a wannan jam'iyyu
ko da ba a kai ga bukatar doka ba akwai lokacin da zai zo da za a ce dole kanwar naki
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya har yanzu muna tare da honorable maryam umar kofar mata yan siyasa a jam'iyyu Iyar APC da Barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Comrade Hayashi Aibu Ngugu shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a ci gaba da nazarin rawar da mata suka taka a zabukan da aka gudana a Najeriya da sakamakon ya nuna cewa mata sun samu koma baya bari in hanin taku ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri da ya jagoranci tattaunawar
Honorable Maryam har yanzu tambayar da na yi wa ita Barista Amina ita zan dada maimaita miki domin ga alama bata bada amsoshin ta gaba ɗaya ba watakila mata sun fi yawa a kalkalman da aka fito aka yi zabe na shugaban kasa da na gwamnoni da yan majalisa nan da aka yi amma kuma mata sun fi kowane lokaci faduwa zabe me yake faruwa ko me ya faru
to wato abinda nake so in shaida maka ni a inda na yi zabe gaskiya maza sun fi mata fitowa kuma na tabbatar maka da wannan abin kusan baki ɗayan ƙasar nan ne mata ba su fito zabe kamar yadda maza suka fito a zabubbuka na baya ba dalili shine matan sun yadda sun gamsu cewa idan sun zabi abin da suke so ba a ba su
amma an ce akwai rahoton da suka tabbatar cewa an taba su taliyar indomie da sabulu kuma sun ji sun langwa
ai ba za ka hana ba tunda aka kaga mana talauci da wahala da yunwa da rashin kudade a hannu mutun yana jin yunwa bashi da shi kazo ka bashi sai ya kikar ba ai ba zai yi ba kuma dama an kirkiri wannan ne musamman dan irin wannan lokaci saboda an sa ku a cikin wahala da musiba da kakana kai to ko ya aka zo aka dan jefa maka dole ka karba kai musu abin da ka suke su so wannan kenan sannan abin da ka tambaye ni din koma kansa wato abin da yasa mata ba sa zamu kujerin kamar yadda ka tambaya shine mafi yawancin manyan jam'iyyu da ake da su sune ba sa bawa mata dama a wannan jam'iyyun hatta ma wacce suka bayar din sai kaga sun bita sun danne misali yanzu magana muke ta Adamawa ai koda yau za a wayi gari a ce binani ta fadi zabe ina so in tabbatar maka da cewa kashi 70 na mutanen da suka kada ita yan jam'iyyar ta ne domin sune ba su yadda da damar da Allah ya bata na tawakkilci al'ummar Adamawa ba wai al'ummar garin Adamawa bane a'a yan jam'iyyar ta ne suka ringa yi mata antipati saboda su suke so su samu ba su samu ba kamar yadda muke ji a majiyoyi daban-daban akwai waɗanda ma su manya-manya ne a kujerun su wanda sun tafa fituka tun a primary election din da ta samu su kokari su kada ita su hana ta wanda kowa ya sani a kasar nan har sai da aka soke zaben da aka yi mata daga baya kotu ta dawo mata su waye suka yi wannan yan jam'iyyar ta ne al'ummar Adamawa suna son ta kuma sun zabe ta kuma sun dauki amanar su da shugabancin su sun danka mata amma zaka ga su waye suka yi mata ungulu kaza ai muna nan da kai a nan kasar aka dakata jam'iyyar APC ta dakatar da sakataren gwamnati saboda me tana zargin sa da cewa a matsayinsa na wanda yafi kowa girma a jihar Adamawa wanda yake karkashin jam'iyyar APC amma bai ci akwatin sa ba bai ci mazaban sa ba bai kuma ci karamar hukumar sa ba haka zalika ya kasa gabatar da nasara ga ita kanta jihar Adamawa me yasa saboda wannan abu saboda haka da jam'iyyu manyan nan za su dinga baiwa mata dama ina tabbatar maka da za a yi because abin da yake nuni a ƙasa shine in dai yau ba ka ciki ko ba ka cikin manyan jam'iyyun nan guda biyu to duma takarar da zaka samu zaka yi ta a banza duk karfinka da duk wahalar da zaka yi sai lalle ka zama inda a ce abin da ake faɗan nan cewa kashi 33 ya zama kaso na mata da a ce kowace jam'iyya ta sa shi wannan a matsayin doka ga jam'iyyarta dole ne a primary election sai an fito da wannan kasan to zaka yi balancing abin da kake da bukata a majalisin nan to amma ba su dauke shi ba
barista kenan wannan abin yana bukatar watakila kulawa ta shari'a kenan ko ta doka misali cewa didda dai ga ka'ida can wacce aka amincewa to amma ba a aiki da ita akwai bukatar doka kenan
to ko da ba a kai ga bukatar doka ba akwai lokacin da zai zo da za a ce dole kanwar naki duba da cewa matan nan kamar yanda ka sha fada kuma kamar yanda mai magana ta gaba ta fada ni anan na dan saba ra'ayi da ita kaso mafi tsoka da suke fitowa zaben nan mata ne amma wannan danniyar ta maza da san kai da babakiran ita take hadawa kuma ko da an zo wannan dokokin da Najeriya ta sa mu hannu na cewa a bawa mata wannan kasan ko da an zo za a yi wannan dai mazan su ne a majalisar su ne za su hana dokar tafi kuma su ne in mata tafi za su zo su kawo mata targade su karya ta yanzu misali a jihar Kano ta tsakiya sanata wacce ta fito mace sanata Laila Buhari da ta fito idan kaga yanda aka dinga gugurmaya a cikin wannan mazan da muke faɗa masu danniya da babakire aka dinga danne ta aka dinga kawo mata kafar ungulu sai da ya rage bai fi sauran kwana 14 fa ai zabe sannan kotun koli ta tabbatar mata da kujerarta ta yaya za a yi a wannan mazabin da muke da su a Kano ta tsakiya guda 15 a cikin ƙasa da sati 3 ta kewaya su ta yakin neman zabe wanda ko za ta yi kamar yadda Hajiya Maryam ta faɗa waɗannan dai mazan ba za su bari amma abin da yake faruwa shine matan nan fa ba za mu kyale ba
saboda me za ku yi to
alhamdulillah abin da yasa
zanga zanga
ai da ruwan sanyi muke dafawa ai da siyan mazan in suka gama ba dai gida suke dawa gurin mu ba mu ne dai iyayen mu ne matan mu ne muke komai duk wani namiji da ya burinka sa ya shahara dai macance so mu abin da yake faruwa shine wannan mutuwar maternal mortality rate ya ishe mu ƴaƴan mu ne a gidan yari mazajen mu ake kashewa mai takaba ƴaƴan mu ne suke zama a ƙasa muke wankin uniform yayin da mazajen ba su ba mu kudin sabulu ba su ba mu kudin omo ba muke shan wahala muke shiga to fa tsoron da muke musu kada lokacin da za mu bankare mu ce za mu fito su kasa samu
kwamrade ha ya za a yi a tabbatar da wannan daidaitan su mata su ji cewa ana yi da su kawai demokaradiyya ce take yin halatta domin alamu sun nuna su kwata-kwata ba demokaradiyya ce take halinta ba a wurin su kawai ana musu danniya ne da kuma watakila wani makudi irin na zabe ko nuna fin karfi to ta yaya za a yi me za a yi su gamsu cewa zabe ake suke faruwa
to watan kasan a duk lokacin da tura ta kai bango wani lokacin akan dawo za ka yi mamakin wanda ka tura ya kai bango kana tunanin ka tura shi da irin dawowar da zai ma domin kamar yadda ake faɗa ni kaina watan shaida ne akan abubuwan da suka faru a wannan zabukan naji particularly inda nayi zabe a cikin garin Ungwagu a makarantar primary ta Ungwagu naji na tare ana hatsaniya mata sun yi wa fiye da kima a gurin sai aka fara hatsaniya wani abu da ya ban mamaki yan sandan kwantar da su zuma suna zuwa sai suka sa tear gas na ga mutane da yawa sun gudu amma ni abin da ya tayi min da hankali ya bani mamaki kuma matan da suka ci gudu
kawai naga kowace mai ce ta sa gelanta ta rufe fuskarta ta dawo. To kaga wannan wata alama ce da take nuna cewa akwai alamu na jajircewa da matan suka fara. Tiya ga sai naji har ma naji da kunne na wata na cewa ai tiya ga maganin murani. So kaga wata alama ce ta cewa akwai jajircewa a cikin harkar. Kuma irin waɗannan
abubuwa kenan za su iya kwato kansu.
A kwarai ko za su iya kwato kansu.
Amma wata kila wanda zai ce me zai hana wata kila a kalli abin wata kila ai masa ai a sake bitarsa ai review. Aga yaya za a yi matan nan su gamsu cewa ana ba su hakkin su.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanan bakin namu kan wannan batu. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar Mata da Barista Amina Umar da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai kuma madugun tattaunawan Mahmud Ibrahim Kwari da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya su ne dadi.
A gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai karatun yara albarkacin azumin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Maudiya Magaji daga madrasatul Fudiya Suleja. Zan karanta muku abin da ya sauka daga cikin Alkur'ani mai girma. Saboda albarkacin watan Ramadan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
To madalla Allah ya amfana. Kafin mu je ga shirin mu na ƙarshe ga wannan sako.
Ya salamu ku, hayya hayya salamu in mata, na san makallaji tsakanin rauna saloniyar mata.
Gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci. Abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranci. Tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba ƴar uwana ta ce ta rike ni. Ban kara shiga makaranta ba har rayuwana kenan. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar. Wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi. Tunda aka kai ni wannan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da yadda 25 nake biyan kudin ɗaki. Dan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti, in biya kudin ruwa, in biya kudin light, in biya kudin daki, in kuma nemi abin da idan na haihu zan ci da kaina asibiti, in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya. Na dafa wake na kuda ya kama, na kuma dafa wake, na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti.
Kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake walakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo, ke ma kina iya shiga wannan shirin. Muryar Amurka duniya a tafin hannunki.
Mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza.
To madalla masu sauraro sai ayi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. Amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama ina mika ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki saboda rasuwar Alhaji Awalu Mitaba Indaba jiya Laraba, wanda za a yi jana'izarsa yau Alhamis da misalin karfe 10 na safiya a unguwar Indaba da ke Kano, Najeriya. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.